Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na yanar gizo, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 25 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana suke ci gaba da sharhi akan rantsar da sabon alƙalin alƙalan Najeriya. Sannan yayin da ake ci gaba da tantance mutanen da shugaba Buhari ya zaɓa a matsayin ministocinsa, wasu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ƙorafe-ƙorafensu kan zaɓin ministocin. Ko menene ra'ayinku yayin da wasu a wani gefe suke yaba mai? Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda wasu 'yan Najeriya suke ƙorafe-ƙorafe kan ministocin da shugaba Buhari ya naɗa daga jihohinsu. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
A yau Alhamis, fadar White House ta caccaki wata kotun tarayya kan wani umarni da ta bayar na wucin gadi wanda ya hana gwamnatin Trump daukan wani mataki da zai haramta wa mafi aksarin bakin haure da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka suka iso kan iyakar Amurka da Mexico damar samun mafaka. Wata sanarwa da sakatariyar yada labarai a fadar White House ta fitar ta nuna cewa muna da niyyar bin duk zaɓin da muke so domin kalubatar wannan hukunci mara sahihanci. Mu kuma kare kan iyakokin wannan kasar. Da yammacin jiya Laraba, alkalin kotun gunduma da ke arewacin gundumar jihar California, John Tiger, ya bada umarnin dakatar da sabuwar dokar da ta nema mafakan, yana mai cewa sabon tsarin ya gaza tabbatar da cewa masu nema mafakar da Amurka take amincewa da su aka tura su wata ƙasa ta uku, galibin Mexico. Za a kula da tsaron su a kuma musu adalci wajen tantance su domin ba su mafaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na majalisar wakilan Amurka guda biyu. Yana mai cewa shi da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ji daɗin ranar. Shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce bayan bayanin da Mueller ya yi game da binciken yiwuwar Russia ta yi kasalanda a zaben Amurka na shekarar 2016 da kuma zargin Trump ya hana shari'a ta yi aikinta, 'yan jam'iyyar Democrat za su ci gaba da gudanar da nasu binciken akan shugaban da gwamnatinsa. Trump da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin kasar sun sha caccakar 'yan Democrat da ke majalisar wakilan kasar akan gayyatar Mueller ya bada bahasi a gaban kwamitin bincike bayanan sirri na shari'a. Yana mai cewa bai kamata su ci gaba da wannan bincike ba, amma maganganun da shugaban majalisar wakilan kasar suka yi bayan zaman jin bahasin ya nuna alaman suna da niyyar su ci gaba da mai da hankali akan fadar White House, ciki har da yiwuwar fara shirin tsige shugaban nan gaba idan suka samu ƙwararrun hujjoji da kuma goyon bayan jama'a. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu jerin hare-hare sun girgiza Kabul, babban birnin Afghanistan, a yau Alhamis har suka yi sanadiyar mutuwar mutane 58 ciki har da jami'an tsaron Afghanistan su 38, a yayin da shugaban majalisar manyan hafsoshin Amurka ya gana da jami'an Afghanistan. 'Yan kungiyar mayakan Taliban sun afka a wasu wuraren bincike a lardin Takhar yayin da aka kai hare-haren bama-bamai masu yawa a birnin Kabul da Jalalabad da ke lardin Nangarhar. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Zabi'ul Mujahid ya ikirarin cewa sun fafataki jami'an da ke wasu sansanoni guda biyu a gundumar Ishkamakash, inda suka kashe tare da jami'an tsaro da kuma kwace makamai da motocin jama'a. Wasu jami'an gwamnatin gudumar guda biyu, Wafi'ullah Rahmani da Khalil Asir, sun tabbatar da harin na 'yan Taliban. Rahmani ya ce har-haren sun kashe 'yan sanda da na ƙasar. Da safiyar yau Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun ƙasar Koriya ta Kudu, ta ce abin da ke nuna Pyongyang na amfani da wannan mataki ne ta ƙara samun ƙarfi a tattaunawar da take da Amurka game da batun makaman nukiliyarta. Kwamitin Sulhun Koriya ta Kudu ya tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu sabbin makamai masu linzami da ke cin gajeren zango, a cewar wani sako zuwa ga 'yan jarida daga fadar Blue House ta shugaban ƙasar Koriya ta Kudun. Kwamitin Sulhun ya bayyana damuwa sosai akan harba makaman, yana mai cewa matakin ba zai rage sojojin ba. An harba makaman masu linzamin ne a wajen birnin Wonsan da ke gabashin Koriya ta Kudu, waɗanda aka cilla zuwa gabashin yankin kafin makaman su fada cikin teku, a cewar rundunar sojojin Koriya ta Kudu. Rundunar ta ƙara da cewa makami mai linzami na farko ya yi gudun kimanin kilomita 430, sannan na biyun kuma ya yi gudun kilomita 690.
Hajiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A jiya Laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da Ibrahim Tanko Muhammad a matsayin sabon alƙalin alƙalan Najeriya. Dangane da haka, na tuntuɓi barista Audu Bukar Tubulama mai fashin baki akan al'amuran shari'a a Najeriya. Na kuma fara da tambayarsa kowane irin ƙalubale sabon alƙalin alƙalan na Najeriya zai fuskanta.
To, wato Justice Ibrahim Tanko zai fuskanci ƙalubale da dama a matsayin shi na alƙalin alƙalai na Najeriya, amma ina ga babba daga cikinsu shi ne ƙazanta da matsalacin hanci da rashawa da ya yi kamar wato kaka tutu ko kuma kaka gida ko kuma wato zarge-zarge suka yi yawa a kan ɓangaren shari'a ɗin. Za ka ji ana koke-koke daga wato akan kotuna tun daga na ƙasan har zuwa sama. Idan ka lura shi kanshi wato alƙalin alƙalan da shi Justice Ibrahim Tanko ya gada, wato an kore shi ne ko kuma kotu ta ce a sauke shi ne ko kuma wato kuma ɗa'ar alƙalai ta ce a sauke shi ne saboda wani laifi da ya jibanci harkar cin hanci da rashawa ɗin, tunda kuɗaɗe ne wato ko kuma dukiya ake zargin yaƙi. Wato ko kuma ma zan iya cewa hukuma ta tabbatar da cewa ya ki bayyana su, ya ɓoye su. Kuma in ka ga mutum yana ɓoye abu, to kai ka san cewa akwai matsala a ciki. To kaga kenan wato wannan harka ta cin hanci da rashawa tun daga kotunan ƙasa har na sama, hatta ita kotun da yanzu yake zama a kanta wato a matsayin shi alƙalin alƙalai wato kotun ƙoli ba ta tsira wajen zarge-zargen nan na yaƙi wato na cin hanci da rashawa ba. Saboda haka a fahimta ta wannan ne wato ƙalubale na farko. Ƙalubale na biyu shine matsalar tsaiko na ba gaira ba dalili da ake samu a tsarin shari'armu. Za ka ga shari'a dai ta shekara 5, ta shekara 10, shari'ar Laban Gado ta shekara 10, ta shekara 20, shari'ar gida ko an kori mutum daga gurin aikin shi sai shekara 10-20 ba a gama ba. Wanda wannan ya sa ƙarfin gwiwar al'umma wato ya ragu akan bangaren shari'ar.
Na ce ban tare numfashinka ba jim kaɗan bayan an rantsar da shi, yayi magana cewa duk wani ma'aikaci da yake ƙarƙashin ma'aikatar shari'a, walau alƙali ko ma'aikaci, ya ce duk wanda bai gamsu da aikin ba da yake yi ko kuma yana neman kuɗi ne, to layin shari'a ba gurin da mutum ya kamata ya nemi kuɗi ba ne da ya canja. To me kake ganin ya janyo yayi wannan?
To gaskiya ina gane maganan nan da na fara mata maganar cin hanci da rashawa a ɓangaren shi ne ya sa ya yi wannan. Tunda za ka ga da yawa sun shiga harkar wato shari'a ɗin ko kuma suna aiki a kotuna, amma sun ɗauka kamar shago suka buɗe kamar guri ne na neman kuɗi. Wanda kuma kamar yadda ya faɗa, idan mutum kuɗi yake nema to sai ya tafi kasuwa. Harkar shari'a harka ce ta ƙoƙarin tsaye da adalci don yi wa ƙasa hidima, don neman lada a gurin Allah. Kuma idan ka lura da yadda tsarin biyan alƙalanmu da sauran ma'aikatan kotu yake, ba za ka yi arziki a wannan tsarin ba, inda za ka tsaya akan halaliyarka. To kaga idan mutum zai tsaya akan halaliyarsa ya yi aikin tsakanin shi da Allah kamar yadda shi ya faɗa, to sai ya zauna ya yi aikin. idan mutun ya fahimci ba wannan manufar bace ta kawo shi to bangaren shari'a ba gurin neman kuɗi bane sai mutun ya tattara kayan shi ya bar aikin ya tafi kasuwa ya je nemi kuɗi a can ina ga wannan kira ne mai kyau kuma kamar izna ce cewa ba zai daga kafa wajen yaki da cin hanci da rashawa da kuma yin ba daidai ba bangaren shari'a ba
to yanzu idan Justice Tanko Muhammad yana sauraron mu wani irin shawara zaka bashi
to shawara dai ita ce kamar wanda yadda manyan mu na baya suka bayar cewa mu yaji tsoron Allah harkar wato mulki wato harka ce mai matukar wahala kuma musamman a bangare mai samma tsirin bangaren shari'a ina kira gare shi yayi ba sani ba sabo wannan maganar da yayi na cewa ba zai juri cin hanci da rashawa ba to kamata yayi lalle mu gani a aikace ba wai maganar ya zama maganar baki kamar yadda muka saba gani a Najeriya ba ina kuma fata yayi abin da zai kaunaci wato zai fuskanci Allah da shi gobe kiyama lafiya sannan kuma zai bar ma ƴaƴan shi da jikokin shi na baya suna mai kyau da kuma wato wani abu wanda za su yi alfahari da shi cewa baban su ko kakan su ko kuma dan uwan su yayi namijin kokari a bangaren shari'a a lokacin da aka bashi
Barista Audi Bukar Tublama kenan mai karatun digirin digirgir a jami'ar SOAS ta birnin London da ke kasar Burtaniya to daga batun nada sabon alkalin alkalan Najeriya sai kuma na nadin ministoci har yanzu dai wasu ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da waɗanda shugaba Buhari ya zaba su zama ministocinsa ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya hada mana daga Yola
Shugaba Buhari dai kafin ma zaben shekarar 2019 ya dawo alƙawarin cewa idan ma aka sake zaben sa wannan karon zai tafi da matasa a sabar gwamnatin sa ta wajen nada su ministoci to sai dai kuma yayin da ma aka so matantance sunayen da shugaban ya bada wanda aka sarin su tsofi ministocin sa ne tuni ɗan Najeriya suka so ma yadda martani musamman ma kungiyar matasa Malam Abdulhamid Muhammad Attahir yace wannan zubi da shugaba Buhari tamkar abin da Bature ke cewa ne mai da tsohuwar giya a cikin sabar kurba inda kuwa ya ci gaba da cewa
Bature yana cewa karin maganar shi wai old wine in new bottle shi ne abin da ya kama da wannan list ko kuma sunaye da shugaban kasa ya tura wa majalisa akan na ministoci wanda ke duk da yake dama sun masharhanta sun ta magana akan cewa ba sa tsammanin wani abu daban ya zama wato an samu canji ne ga abin da yayi a baya saboda an ga lokacin da miliyan shugaban kasa dauki lokaci yace zai nada ministoci shi a wancan karo karon shi na farko wata shi da ya dauka sai gashi ya dauko tsofaffi wanda yake matasa da yawa sun dinga cewa wa'annan ai sun yi abin da ake cewa expired wato sun gama aiki wasu tun jamhuriya ta biyu ake da su sai aka sake da su to yanzu kuma sai ga shugaban kasa ya tura wa'annan sunaye sai a ga wa'anda yake a ciki can a cikin tsofaffin ministocin nashi ya sake mai da su da yawa daga cikin su kuma ma ba wai ma kawai da yawa daga cikin su ba a cikin nasu ma wa'anda yake sun zama kawai dattijai ne ma za a ce a cikin su sun koma sannan wasu ba za ka iya cewa ga abin suka tabuka ko suka tsine na a waɗannan hukumomin da suka jagoranta a matsayin su na ministoci a wannan wurin ba amma ya sake mai da su matasa kuma da dinga magana yana ta magana akan matasa har yazo yayi dokan nan da suke da aka ce karancin shekaru ba za su hana ka takara ba not too young to run sai aka dinga tunanin cewa okay to lallai wani shugaban kasa wannan karan zai yi a wannan sabuwar juyi ko kuma next level da ake cewa zai zo wa matasa da mata abin mamaki matan su suna ta magana sai ya zama mata bakwai ne a cikin ministoci 43 matasan kuma wanda ya fifita za a iya cewa matashi shine Dr. Isa Alifantani
to sai dai kuma nasu bangaren kungiyar mata tuni ma suka fara murna na yawan sunayen mata da ke cikin sunayen matan da aka mika kamar yadda wannan EPA fitikar ta yi karin haske
sunana Hajiya Binta Khalid Adam jagora a kungiyar Alliance for Youth Awareness ma'ana kungiyar wayar da kan matasa a kasar Najeriya a dangane da wannan naɗe-naɗe da shugaba Buhari ya yi wannan karo alhamdulillah muna cike da kyakkyawan fata musamman bangaren mu mata ganin cewa an ba wa mata dama su taka rawar gani a wannan gwamnatin a baya mun yi ta kaman korafi da kiraye-kiraye cewa ba a ba wa mata gurabun da suka fi dacewa da su kama a madafin iko. Amma yanzu wannan al'amari ya sanya mana kaman karsashi, kuma ya ba mu kyakkyawan yakinin cewa insha Allah wannan tafiya da gwamnati za ta yi da mu mata, sannan kuma muna da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato na su waɗannan mata, tunda mafi yawan lokaci akan samu mata da tausayi da tausayawa, kuma to muna tsammanin za mu samu kyakkyawan jagoranci, kyakkyawan shugabanci, kyakkyawan al'amura masu yawa a cikin wannan gwamnati insha Allah. Lallai muna musu fatan alkhairi, kuma muna musu tuni da cewa wasu ne su daga cikinmu, kuma muna tsammanin insha Allah za mu samu abubuwan da zuciyarmu ke cike da tunanin za mu samu daga gare su.
Koma da menene yanzu ku an zura ido a gaida sabar zuwan ma za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu, mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Wa muke da shi daga jihar Sokoto?
Kuna tare da garin Nasko Gangam.
To Gangam, muna jinka, menene ra'ayinka?
To dangane da ministocin da Buhari ba su a rada su minista, to gaskiya mu na jihar Sokoto mun daɗin wannan da ya muna.
To me yasa ku ji daɗi?
Don ba don komi ba. Waccan da na da ba mu mace gaskiya ba mu san ta ba. Yanzu kuma da kudin siyasa wanda yake ya gugun mai siyasa wanda ya san siyasa sun ce na farko har ta yanzu gaskiya mun daɗin wannan makamin da ba a yaraje mai gardan gadi.
To mun gode. To yanzu kuma daga jihar Sokoto mun sami kira daga jihar Bauchi. Wa muke da shi a Bauchi?
Ah, gama tare da Alhaji Musa Matawallan Gwamnati karamar hukumar kirfi jihar Bauchi Najeriya.
To Alhaji Musa Matawallan kirfi, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine abubuwan da shugaba Buhari ya gabatar akan maganar ministoci, mu da 'yan Najeriya muna fatan alheri ne, kuma musamman a jihar Bauchi yanda shugaba Buhari ya je hada ministoci guda biyu a karamar hukuma ɗaya ko a yanki ɗaya. Kuma ɗaya tsohon minista ne, mu yan jihar Bauchi ba mu san mu abin da ya jihar Bauchi ba, ya kamata sai ya dawo da shi Bauchi ta tsakiya, inda mu muna da gwamna a Bauchi ta kudu. Wannan shi ne ra'ayina, da fatan bakona zai yi sakunan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Allah da Allah ya ciyar mana Najeriya gaba da jihar Bauchi da kasar mu baki daya.
To mun gode da fatan shugaba Muhammadu Buhari ya ji wannan kira naka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hello, to mun samu wani kira. To daga ina ake kiran mu haka?
Daga nan jide local government ne, Katsina local government.
To Katsina, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina suna Ali Dairo Mustafa Mai Goro. Ni ra'ayina abin da ke fata da 'yan Najeriya su ma Buhari fatar alheri. Wannan zaɓa mana da musulunci yayi, Ubangiji Allah ya taimaka mana. Allah sa kuma su gane ƙasar mu ta cikin matsala.
To
ya kamata a bar shi ya hakura, a hakura a bar shi ya warware.
To
yayi amfani da abin da yake so.
To muna jin ka.
Yayi amfani da abin da yake so, insha Allah muna fatar Ubangiji Allah zai samu cin mana nasara.
To
saboda mu ƙasar mu nan wajen dai mu kamar jihar mu Katsina zuwa Zamfara. To muna cikin matsaloli. To saboda kuma na fatar a bar shi nan Allah dan Allah wanda ya zaba mu mun gode.
To mun gode Alhaji Dahiru Mai Goro daga jihar Katsina. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Wa muke magana
da? Kuna tare da Buba Wanzam kaso da maturo zone chairman na ungira zaba san kamar Filton zone A.
To Buba Wanzam, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah mu dai ɗan Najeriya wannan mustoti da shugaba Buhari ya fara nadawa, to ya zo mana da mamaki, bai zo mana da mamaki ba. Musamman ganin cewar shi shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da yake yin campaign a ƙasa Najeriya ya ɗauki alƙawarin zai ɗauki matasa a cikin waɗannan sanatoci masu yawa, kuma zai ba wa kujeru a mata masu yawa. To sai ya kasance kuma yanzu gashi waɗanda ya mulki da su lokacin baya da ya wuce 2015 yanzu akasari su ne kawo. To mu muna ba shi shawarin cewar ya duba matasa irin kwazon da suka masa a shi Muhammadu Buhari a wannan zaɓe. Wasu sun rasa rayukansu, wasu sun rasa hannayensu, wasu sun rasa sassan jikinsu. To amma sai gashi an zubar da matasa. Ni dai ban ji musamman wasu matasa daga ciki waɗanda aka ce gashi yau matasa ne ana tafiya da su ba, sannan kuma mata ma ya kamata a ƙara musu kujerun ministocin nan duka gyare-gyaren da ya kamata.
To mun gode Buba Wanzan daga jihar Yobe. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? Hello, hello, wa muke da shi daga jihar Nasarawa? To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hello, kana tare da mu?
Na'am.
Yawa, daga ina kake kiran mu?
Na'am, daga jihar Taraba.
To jihar Taraba, da wa muke magana?
Na'am, Alhaji Lurwan Dan Maliki daga jihar Taraba, karamar hukumar Gasula garin Tella.
To Alhaji Lurwan Dan Maliki, menene ra'ayinka?
Na'am, ra'ayina shine gaskiya Baba Buhari don Allah ya tsaya ya duba mana a cikin ministocin nan, saboda mun fa gaskiya fa mun ba mu san menene ma ake ba a gwamnati gabaki ɗaya fa. Gaskiya domin Allah, ka ministan da aka yi wancan tenon kaga yadda aka yi abu ya wuce gabaki ɗaya, babu komai a ciki. To ga wannan dai da aka yi yanzu sabon nan, ya tsaya ya sa mana ido da Allah ya taimaka mana, tunda mu abin da muke gani muka tsira da shi kenan iya wannan abu. Ga ya zamanto cewa ministocin da ake mu dai ya zamanto suna ne kawai a nan jihar Taraba, ya tsaya ya duba mana ko ku yan gari duku riga kun sani ba.
To mun gode Alhaji Lurwan. Yanzu kuma mun samu kira daga jihar Kwara. Wa muke da shi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dallo Garba Dina Sokoto Najeriya, mai bulawu daga nan Kwara.
Amu alaikum assalam.
Gaskiya da waɗannan ministoci da mai girma shugaban ƙasa yi, to a jinjin daɗin mu na muna kira kuma gare su da Allah da tsaya su riƙe amana duk ayyukan da aka sa su su tabbatar da sun yi shi. Musamman ma a jihar mu ta Sokoto, gaskiya mu yi horin ciki ƙwarai da gaske da ya zama a maida mu da macen nan ba aka ba mu namiji a Alhaji.
Hello, kana tare da mu Bello?
Ya, murna. wannan ita ce gudun mata, na gode.
To mun gode Bello daga jihar Kwara. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger. Wa muke da shi daga jihar Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Ana magana da Injiniya Bilyamini Digiri Kaunan Yankari.
To Injiniya Bilyamini, menene ra'ayinka?
Daga Akamo kuma alƙalin jihar Bauchi ta Najeriya.
To Injiniya Bilyamini, menene ra'ayinka?
To shawarin da zan ba da shugaban ƙasa Buhari shine har ga Allah bangaren tsaro mu arewa maso gabas, kamar yadda abubuwa yake faruwa a jihar Bauchi da wasu da bangaren Gombe State, an samu sauki wurin tsaro. Muna kuma masa murna da wannan haka da fata
alheri. To mun gode Injiniya Bilyaminu daga jihar Niger. To muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo muke cewa karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Nigeria ta daga sama a jadawalin mafificin kasashe ta haujinta maula na hukumar kwallon kafa ta duniya, wato FIFA. Jadawalin wanda FIFA din ta fitar a yau Alhamis ya nuna cewa 'yan kungiyar ta Super Eagles ta Nigeria sun zala sama daga matsayin na 45 zuwa kasa ta 33 a duniya. To sai dai Nigeria wacce ta lashe kofin nahiyar Afrika sau uku a tarihi, har yanzu tana nan matsayinta na kasa ta uku a nahiyar Afrika. Nigeria dai ta karkare ne a ta uku a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika ta bana da aka kammala makon jiya a kasar Masar. To sai dai ko bayan Nigeria, wasu kasashen nahiyar Afrika da dama sun sami ci gaba a jadawalin jim kadan bayan kammala gasar ta nahiyar Afrika, ciki ko har da kasar Algeria da ta lashe gasar ta bana wacce ta haye matakai har 28, inda a yanzu ta koma kasa ta 40 a duniyar kwallon kafa kuma ta hudu a nahiyar Afrika. Kasar Senegal da ta zo ta biyu a gasar ko ta ci gaba da rike matsayinta na kasa ta 1 a nahiyar Afrika. To amma a matakin duniya ta cira sama da matakai biyu daga kasa ta 22, inda ta koma kasa ta 20, matsayi mafi girma da ta taba kaiwa a tarihi a jadawalin na duniya. Kasar Benin ma da ta bada mamakin kaiwa a matakin kusa da na karshe na gasar ta nahiyar Afrika, ta tashi daga ta 88 zuwa ta 83 a duniya, yayin da kasar Masar ta daga da matakai 9 daga kasa ta 58 ta koma ta 49 a duniya. A matakin duniya kuma kasar Belgium ta ci gaba da rike matsayinta na kasa ta 1 a duniya, yayin da Brazil ta haifa Faransa ta koma kasa ta 2 a duniya. Kasashen Ingila da Uruguay ne na 4 da na 5, yayin da Portugal da Croatia da kuma Colombia suke na 6 da na 7 da kuma na 8. Shahararren dan wasan kasar Algeria Riyad Mahrez na fuskantar barazanar yiwuwar haramta masa shiga kasar Masar iya tsawon rayuwarsa, bayan da ya juya baya ga Prime Minister kasar Mustapha Madbouly da kuma ministan wasanni Ashraf Sobhi a bikin rufe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika ta bana da aka kammala makon jiya a kasar ta Masar. Mahrez ya karbi kofin gasar da kasarsa ta lashe daga hannun shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika Ahmad Ahmad, wanda ke tare da shugaban hukumar kwallon duniya Gianni Infantino da kuma Prime Minister kasar ta Masar. To sai dai Mahrez ya gaisa da shugaban FIFA din kafin ya karbi kofin. To amma ya juya baya ya ki sawa da Prime Minister da kuma ministan wasannin. Jama'a da dama sun saka alamar tambaya akan halayyar ta Mahrez, ko yayi da gangane ko kuma akasin haka. To amma mafi yawa sun fi karkata ga da gangan yayi. Jaridar Middle East Monitor ta rawaito cewa wani lauyan kasar ta Masar Sami Sabri ya buƙaci ministan shari'a na kasar Nabil Ahmed Sadiq da ya sanya Mahrez a jerin sunayen waɗanda aka haramta wa shiga kasar ta Masar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu yi sallama ga Hadiza ta dawo da labarai. Amma a takaice,
wasu jerin harhare sun girgiza Kabul, babban birnin Afghanistan, a yau Alhamis, har suka yi sanadiyar mutuwar mutane 58 ciki har da jami'an tsaron Afghanistan su 38, a yayin da shugaban majalisar manyan hafsoshin Amurka ya gana da jami'an Afghanistan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na majalisar wakilan Amurka guda biyu. Yana mai cewa shi da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ji daɗin ranar.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya hada mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyan mu Thomas, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.